إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau juma'a 17 ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda yayi daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na 17 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka kafin fara karatu akwai wanda yake tambaya menene hukuncin mutum yana bada sadaka kuma ko kyauta da kuma yin hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta daukan hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta abu ne wanda yake galibi ana danganta shi zuwa ga ikhlasin mutum da kuma sababin yin aikin duk da akwai lokacin da zai iya zama ta larura in akwai buƙatuwar yin haka wala'alla wata amana ce aka ba mutum wanda yake so ya tabbatar da isar da amanar ya tabbatar da isar saƙon zuwa ga wanda aka buƙaci ya isar da saƙon akwai irin wannan nau'in idan akwai larurar haka da buƙatar haka amma a asali shine baya halatta ka ɗauki mutum kana ba shi abu kana ɗaukan shi a hoto domin ita bayarwa asali yanda manzon Allah ya faɗi ƙa'idar shine al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla mai bayarwa ya fi alkhairi fiye da mai karɓa ma'ana mai karɓa kaman shine a ƙasa mai bayarwa shine a sama to a lokacin da za a ba ma mutum abu yana jin nau'in wannan nau'in ƙasƙancin sannan kuma ya zama ana ɗaukan shi ana yaɗa shi a duniya a irin wannan yanayin to asali zai zama ba zai ji daɗi ba akwai nau'i na cutarwa ga wanda ake yi ma wannan ɗin dole akwai nau'i na cutarwa ba wanda zai ji daɗi ya zama ana mai irin haka ana taimakonka ana baka abu amma ka zo ka tsaya a ɗauke ka a je a nuna a yaɗa a social media gashi an baka gashi ana baka da haka akwai nau'i na ƙasƙantarwa shi yasa asali mutum idan zai yi abu ya yi don Allah a irin mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari a cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim daga cikin mutane 7 waɗanda Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar al'iyama akwai rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye sadakar saboda tsabar ɓoyewa ma hannun hagun shi bai sanin mai hannun damar shi yake bayarwa wannan kinaya ce akan ɓoye abu da rashin bari a sani idan kana da hannu da dama da na hagu ka yi abu da hannun dama hannun hagu zai kasa sani ne, sai dai in zuciyarka kanta bata san me aka yi ba, wataƙila. To saboda tsabar koyewa aka yi kinayar cewa har hannun hagunka ma da yake a jikinka a tattare da kai zai sanin abin da hannun damarka yake yi na sadaka. Wannan shi ne ƙololuwa a siga ta ikhlasi. Shi ya sa yin takarar kanta ba da sadakar ma an fi so a yi ta a ɓoye. Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'imma hiya. In kuka yi sadaka a bayyane, kuka bayar a fili ana gani, kuka bayar idan mutane na gani, fa ni'imma hiya. Allah ya ce ma dalla da abin da kuka yi, za ku samu ladan sadaka ba za a hana ku ba. Amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara. Amma kuka ɓoye, kuka yi a ɓoye, kuka ba mabuƙata, ba a sani ba, ba wanda ya sani, fa huwa khairun lakum. Allah ya ce to ya fi alkhairi a gare ku, ya fi alkhairi a gare ku, ya fi alkhairi ga su waɗanda aka ba ɗin. To wannan nau'i ne na ikhlasi mutum yake da shi, da aka ɗauka da yaɗawa da nunawa. Da yawa alama ce da suke nuna akwai rauni na ikhlasi, domin masu ikhlasi Allah ya faɗa mana sifarsu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Shine ka'ida, suna ciyar da mutane miskinai da fakirai da kamammin yaƙi da sauransu. Allah ce in sun yi haka suna yi ne suna cewa innama nut'imukum liwajhillah, muna ciyar da ku ne dan Allah, dan neman yarda Allah. La nuridu minkum jaza'an, ba ma neman wani sakamako a wurinku. Ba wani abu muke tunanin in mun yi muku yanzu kuma za ku yi mana ba, ko wani abu muke tunani in mun yi muku za ku rinka faɗa a kanmu ba. A'a, la nuridu minkum jaza'an, ba ma neman wani sakamako na ciyarwa. Wala shukuran, kuma ba ma buƙatar godiya, ba wani abu da muke buƙata na godiya. Da haka in ya bayar an zo an yi mai godiya ko ba a yi mai ba zai sake bayarwa, bai damu da cewa ai da na bashi ko godiya bai zo ya yi ba. Da haka yanzu kar a bashi. La nuridu minkum jaza'an wala shukura, shi ne abin da Allah yake nufi. Suna ciyarwa dan Allah tsantsa. Shi yasa bayarwa, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bayar da abu ga mutum kashi uku ne, kashi huɗu ne kai. Mutane ababun bayarwa kashi huɗu ne. Kashi na farko wanda kwata-kwata bai bayarwan ma, wannan shi ne al-bakhil, shi ne maruwaci. Asali shi dama sunan shi maruwaci. Abin zargi ne a shari'a, abin zargi ne a al'adance, abin zargi ne maruwaci, abin zargi ne a wurin dukkanin al'umma masu hankali. Kowa ya tabbatar da ruwa sifa ce ta zargi. To akwai mutum na farko wanda shi bai ma bayar ba, balle ma a yi hoton, balle ya ɗauka ya yaɗa, shi nashi nashi ne kawai. Sai na biyu wanda zai bayar, amma kuma ya biyo ya bayar ɗin ba da san rai shi ba, ya bayar karahatan thumma yutbi'u dhalika al-manna wal adha. Zai bayar dole sai ta sa ya bayar, wala ya bayar an takura mai, shi kadai ne mai hali a wurin, suwana suwana duk suna bayarwa, kar a ce shi ya ki bayarwa. To dole zai cire ya bayar ba dan yana so ba. Wannan ɗanɗanan da farin ciki da ake samu a zuciya lokacin kyauta, shi baya samun wannan. Da haka yana bayarwa ne dole. Sannan in ya bayar ɗin kuma zai biyo baya da almannu wal adha, cutarwa da gori. Yasa Allah ya faɗi wanda suke bayarwa, Allah ya ce thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wanda ba sa biyo baya da gori da cutarwa, duk inda ya je wani aini na bashi kaza, wana aika zannan da ka gani na nine na aiko mai da shi wana ai ni nake mai kaza kullun duk inda yaje sai ya kokari ya goranta in akai mai wani abu ma dan bai taka kara ya karya ba duk sai ya goranta abubuwan da yayi a baya to akwai irin waɗannan mutanen wayannan su ma Allah ya nuna ba a bada sakamakon sadaka da kyauta sai ta kubuta daga waɗannan sifofin sai ya zama sun malayukuna ma anfaqu mannan wala adan sune na biyu sai na uku sune waɗanda suke bayarwa ba dan Allah ba dan ayabe su su ba wai dole akai musu ba ba da kiyayyar abin suka yi ba a'a sun bayar ne da san ransu amma dan wata maslaha ta su dan wata manufa ta su shine sune waɗanda Allah ya ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wanda suke bayarwa dan riya ga mutane to sune kashi na uku yayin saura kashi nawa saura kashi daya su waye kenan kashi daya sune wanda suke bayarwa fi sabilillah dan Allah dan neman yarda Allah sune kashi na uku na hudu daga duk wanda zai bayar duk wanda yake abinda ya shafi kashe-kashen mutane dan gane da bayarwa baya fita daga cikin waɗannan kashi hudu daga duk abinda kai akwai wanda bai yi hoton ba bai yi komai ba bai dauka ya yada ba amma kuma a zuciyar shi dan riyayye to kaga wannan bai fita daga cikin wancan matsalar ba dan bai yada ba dan bai yi kaza ba baya nuna kuma zai samu sakamakon abin da ya bayar da haka mutum ya dauka ya yada wannan nau'i ne na nuna alamar riya a cikin aiki da haka idan mutum zai yi aiki ya yi dan Allah domin Allah ba sai an nuna mai abin da aka yi ba Allah yana ganin abin da ake yi duk abin da kake yi Allah yana kallo ya san me kai ya san me ka bayar Allah yana kididdige abin da kai akwai abin da kai kama manta da su amma Allah ba zai manta da su ba ahsahu Allah wa nasu Allah ya kididdige su kuma sun manta haka zaka ga sakamakon abin da kai haka mutum yana neman yarda Allah to ya tsaya yi duk abin da zai yi dan Allah dan kuma neman yarda Allah din ya kare aikin shi kowane iri daga saka wani abu wanda zai iya zama sanadi na lalacewar aikin ko lalacewar shi a duniya ko lalacewar shi a lahira wannan yana addu'a Allah ya tabbatar da mu akan daidai kuma yana tambaya akan gaskiyar batun mahadi a musulunci mas'alar mahadi a musulunci mas'ala ce tabbatacciya wanda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya a lokacin bayyanar annabi Isa alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari hadisan mahadi ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba amma sauran kutubu sunan da masanid da ma'azim duka suna ɗauke da hadisai daban-daban waɗanda suka yi magana akan mahadi bal ma an rawaito hadisai wanda suke da alaƙa da maganar mahadi wanda sun kai hadis daga wurin sahabbai daban-daban kusan sahabbai 25 a riwayoyin hadisai daban-daban shi yasa da yawa daga cikin malamai suke lissafa ahadithul mahadi a matsayin al-ahadithul mutawatira hadisai ne mutawatirai wanda sun kai matsayin tawatur wanda bai yiwuwa wani ya iya yin inkarin wannan al'amarin saboda ya tabbata ta hanya mutawatira sahabbai kusan 25 ta riwayoyi daban-daban duk an rawaito daga gare su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya balma a hadisin sunan na al-imam Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm inda zai zama ba abin da ya rage a duniya sai kwana daya tal manzon Allah ya ce to da Allah sai ya tsawaita wannan kwana dayan sai ya tsawaita wannan kwana dayan har sai mahadi ya bayyana a cikin wannan kwana dayan bana al-qiyama ba za ta tsaya ba sai ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin yana cewa yuwafiqu ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi manzo Allah yace zai dace sunan shi sunana sunan mahaifin shi sunan mahaifina da ka sunan shi Muhammad ibn Abdullah wannan shine sunan shi cikakke haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar daga cikin aikin da zai yi manzon Allah yace yamlaqul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa zuran manzon Allah yace zai cika kasa gaba daya da adalci kasa za ta zama adalci gaba daya zai mamaye duniya kamar yadda aka cika ta da zalunci da cuta to haka zai zo ya cika ta da adalci da kuma daidaito a tsakanin mutane bal ya zo a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zai rinka raba ma mutane abubuwa sihahan ala fadin hadisin zai rinka aka tambayi manzon Allah me ake nufi da wannan yace zai rinka raba ma mutane dukiya bisawiya daidai da daidai kowa a rinka bashi dukiya da ta dace da shi sai an cika kasa da adalci gaba daya wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da hadisai masu yawa sai yasa wasu da malamai da yawa suka wallafa littattafai na musamman dangane da ahadithul ahadith kamar yadda Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ya wallafa littafi akan wannan mas'alar da sauran wasu malamai da yawa wanda ba su ba wanda suka tattaro riwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da shi wannan mahadi din kuma a riwayar hadisi manzon Allah ya ce yuslihu Allahu fi layla ba wani mutum bane wanda aka san shi tunda ya taso an san shi ga shiga yanda yake zai zama shine mahadi a mutum ne normal a cikin mutane yanda kowa yake haka yake a dare daya Allah zai gyara shi haka manzon Allah ya faɗa yuslihu Allahu fi layla da ga ba wani mutum dai da zai taso da wani abu daban a cikin mutane ba wanda sai har ya kai lokacin a'a yana nan yanda kowa yake a dare daya Allah subhanahu wata'ala zai gyara shi zai inganta rayuwar shi ya maida shi abinda ake bukata kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a wasu riwayoyi daga cikin riwayoyin hadisin kamar yadda ya zo a cikin sunan na Ibn Majah da musnad na Imam Ahmad cewa zai yi sallah ga mutane annabi Isa alaihi salam zai yi sallah a bayan shi mana zai yi limanci har annabi Isa zai zama ya yi sallah ya bi shi sallah yana cikin mamu a sallah domin alafaz ya zo a hadisin Bukhari da ya ishara a kan cewa annabi Isa zai bayyana kuma zai zo ya yi sallah a lokacin al'umma tana da limamin ta yana musu sallah a cikin hadisin Bukhari bai yi bayanin wane ne ba amma abinda ake nufi da wancan imamin shine mahadi da aka faɗa a sauran riwayoyi wanda ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba to wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yi magana akan shi ba shine mahadi a wurin ahlus sunna daban mahadin shi'a daban shi sunan shi ma daban bal ma shi yana nan haifaffe ne an haife shi tun shekara ta 200 da wani abu bayan hijira ko amma ya shige kogo ya koye sai ƙarshen duniya sai an samu daula an samu ƙarfi daula sai ta ƙi yin ƙarfi har yanzu shi yasa yake fitowa da aka sai ya samu bayyana a ƙarshen duniya to kuma matsala suka samu sai kama hadisin cewa da manzon Allah ya ce akwai a'imma za su kasance a musulunci ba zai kasance da ƙarfi ba ba zai gushe ba yana da ƙarfi har sai an yi kalifofi guda 12 sai suka ɗauka wancan hadisin sai suka kafa shi a matsayin imamansu na shi'a ana tafiya kuma sai al'amarin ya yanke cewa a wurin sun wannan imamin ya mutu ya zai haifi wani imami wani zai haifi wani imami sai aka zo kan Hassan al-Askari shi kuma ya zo ya mutu babu da da aka sai suka yi da'awar ai an haifi yaron amma yaron ɓoye shi aka yi ya shige yana sirdaf shine suke ce ma al-ghaibatul kubra an yi al-ghaibatul sughra daga baya kuma aka yi al-ghaibatul kubra ghaibatul sughra wanda suke cewa akwai wuta ta mahadi wanda suke iya zuwa daga cikin marafan na ana wani mahadi ana karɓo sawani daga wurin mahadi to da haka ta fara yawa ya fara wuta kuma ya yi kowa ya zo wanda ya zo ya ce ya karɓo sawani wanda ya ce ya karɓo sawani ya fara cin karo da juna an rasa yanda za a yi daga nan sai aka yi da'awar al-ghaibatul kubra babbar gaiba wanda ba wanda zai iya haduwa da imami shikenan aka ce daga yanzu babu haduwa da imami babu karbo sako ya shiga al-ghaibatul kubra daga ba zai bayyana ba sai karshen duniya yana san yanzu kusan shekarar shi 200 da nawa kenan a cikin kogon Allah ne ke da abinciko da suna bukukuwa na bayyanar mahadi a yi doki a yi mai ado a je a sassa a wuraren sirdaf ɗin da suke da'awar ya shige kogon cewa a sa dawakai a sa abubuwan hawa ana jiran fitowar mahadi a ƙidar cewar da za ka take shiga cikin mutane a ce ai mahadi mai dogon zamani ai wannan shine dogon zamanin ai shekara 2000 ai ta shine dogon zamanin yaki fitowa ana ta yaki ana ta kashe-kashen mutane yaki fitowa ya jagoranci mutane ai aiki kawai ya je ya koye a kogo ai ba a haka in an ba ka aiki ai sai ka fito kai aikin da aka ba ka imamancin al'umma ai ba wasa bane ya za ka ji tsoro ka sauran ma wanda ba su koye ba sauran yan shi amma sun fi jarumta kenan sauran da ba su gudu sun koye a kogo ba sun fi jarumta inda shi an ce tsoron ka a kashe shi ne aka gudu ya gudu ya koye a kogo to ku da ba ku koye ba ku ba ku tsoron a kashe ku sai shi da aka wancan abinda ake ce ma tatsuniya ne kawai duka shi ne abinda aka gina ta akai in mutum yana karanta labarai da littattafan da suke rubutawa akan mahadi zai sha mamaki abinda yahudawancan da kiristoci ba sa iya faɗa ma mutanensu su yadda shi ne abinda ake ɗora su akai akan mas'alar mahadi shi kan shi ma da aka kawo a littattafan tarihi an tambayi baiwar ita mahaifiyar tashi da suka ce ta haife shi aka ce ya aka yi an ce an haifi yaron babu wanda ya san yaron ba ma a san ko an haife shi ko ba a haife shi ba irin an haife shi kanshi aka yi duk duniya ba wanda ya isa yace ga wanda ya haife shi ko ga inda aka haife shi babu wannan ita baiwar mahaifiyar shi da aka tambaye ta tace ita bata taba sanin ma uwar dakin ta ta taba ganin ta taba bayin ciki ba a rayuwarta karshe sai suka rubuta rubuta wai ai an yi cikin shi ne a jikin damtsan hannu akai cikin shi cikin a jikin damtsan hannun mahaifiyar shi akai shi ba a mahaifa akai cikin shi ba daga ba wanda yake ganin cikin ba wanda ya san akwai shi daga duk wanda suka yi inkarin bata haihu ba da ƴan uwan shi mahaifin da suka tabbatar an ya mutu an yi rabon gado ba wani da to duk ba a san da wannan cikin a jikin damtsan ta bane har ta haife shi wannan fa duk shine fa wai wanda ake jira din wanda suke jira a matsayin mahadin ya bayyana wanda a hankali ta hankali na dan adam ma ba zai karbi wannan tunanin ba amma kuma za a gina mutum akai ya ginu akai ya tafi a matsayin addini da aqida kuma yana ganin wanda ma bai yadda da wannan ba bai yadda da musulunci shi ba kuma a wurin shi a duk wanda bai yadda da a'imman nan guda 12 ba asali ba musulmi bane shine asali a shi'a duk wanda bai yadda da a'imma guda 12 ba bai ba musulmi bane bal ma a hadisin da Kulayni ya rawaito a cikin Al-Kafi yana cewa da akai Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka jaddada mai rukunnan musulunci yace daga cikin rukunnan musuluncin akwai imama walam yunada bi shay kama nudiya bil imama ba a jaddada wani abu a cikin rukunnan musulunci kamar yanda aka jaddada imaman nan ba daga duk wanda bai jaddada imama ba a wurin shi'a kafiri ne ko ya fito ya fada ko bai fito ya fada ba sai dai in jahili ne bai san addinin shi'a ba amma din littafin aqida na shi'a da aka rubuta duk wanda ya inkari imama kafiri ne akan inkarin imama suka kafirta Abubakar da Umar da Uthman da Aisha da duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballanta na kuma wani wanda ba su ba daga mahadi a wurin ahlus sunna abne jaban tabbatacce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kada mutun ya dauki maganar cewa ayatin da an ce akwai mahadi kuma sai ya dauki khurafar din wancan mahadin ya dora akan wayannan nassoshin na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad
darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 99 ko aya ta 100 ko na'am zamu tashi zamu maimaita aya ta 99 da aya ta 100 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
نعم الله مدعوكين سركية ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة من سوكر مكد آيوي بيننو منزل أنا مغناني دا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah yace tabbas mun saukar maka da ayoyi bayyanannu mun ji me ake nufi da waɗannan ayoyi bayyanannu da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka saboda girman ayoyin da yadda suke ƙarar da hujjar ne hujja Allah ya ce wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, babu wanda yake kafirce mai irin waɗannan ayoyi da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai mutanen da suke fasikai ne wanda suka kai ololuwa a wurin fasikanci, wanda suka gane gaskiya suka fahimta amma suka rufe ido suka ki karbanta, kamar yadda Yahudawa suke a waɗannan ayoyin da suka gabata. Sai Allah ya ce aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum, kamar yadda ya gabata ajiya wannan wawun wawul atafi, bayan wancan fasikancin da suke yi da kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke yi, to har ila yau kuma sun hada da duk lokacin da aka yi alƙawari da su za su warware wannan alƙawarin, ba su da alƙawari, duk sanda aka kulla alƙawari da su to wannan alƙawarin za a samu wasu daga cikinsu za su yi watsi da wannan alƙawarin. Sai Allah ya ce bal aktharuhum la yu'minun, yadda al'amarin yake aksarinsu ba sa yin imani, rashin imanin shine yake haifar da warware alƙawari. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana warware alƙawari yana daga cikin sifofin munafikai, domin mumini baya warware alƙawari, da haka anan Allah ya sifanta su da warware alƙawari, sannan kuma ya ce bal aktharuhum la yu'minun, aksarinsu ba su da imani, ba sa imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya haifar musu da warware alƙawuran Allah, da kuma warware alƙawuran mutane, da kuma warware duk abin da aka ce su bayyana suke kin bayyanawa, wanda kuma aka ce su yi ma mutane bayani suke canza shi da wani abu wanda ba wannan ba. Duka wannan yana daga cikin nau'o'i na warware alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi. Saboda wannan mummunar ɗabi'ar ta warware alƙawari, Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana irin nau'in uƙubar da ya yi musu. Daga cikin uƙubar da Allah ya yi musu, Allah ya ce fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya. Saboda irin wannan warware alƙawuran da suke yi, Allah ya ce saboda haka sai muka la'ance su. Allah ya tsine musu, ya la'ance su saboda mummunar ɗabi'a ta warware alƙawari. Sannan abu na biyu kuma Allah ya ce waja'alna qulubahum qasiya, muka sanya zukatansu suka zama ƙeƙasassun zukata, aka ƙeƙasar da zuciyarsu kwata-kwata, ba ta yin taushi, ba ta yin laushi, ba da imani a zuciyarsu. Da haka Allah ya la'ance su, ya kuma ƙeƙasar da zuciyarsu. Alamar taushin zuciya alama ce ta cewa Allah yana son bawa da rahama, sai ya tausasa zuciyar shi, sai ya sanya wahayin Allah ya rinka tasiri a zuciyar. Zuciyar tana yin laushi, tana samun natsuwa, yana samun kwanciyar hankali. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, sai mutum ya rinka samun natsuwa. To amma idan Allah ya busar da zuciyar bawa, to wannan zuciyar ba za ta taɓa yin taushi ba, shi yasa ba za ka taɓa ganin idanun shi na zubar da hawaye saboda tsoron Allah ba, ko zubar da hawaye saboda tausayi na ɗan adam, saboda zuciyar ta riga ta bushe. Alama daga cikin alamomin bushewar zuciya shine alamomi na laushin zuciya shine a ga ido na zubar da hawaye. Alama kuma ta bushewar zuciya daga cikin alamomin shine a ga idanun mutum sun tsafe, ba sa zubar da hawaye. To Allah ya jarrabe su da la'anta, an la'ance su, sannan kuma an busar da zuciyarsu. A can baya, ayoyin da muka karanta a baya, Allah ya faɗa mana irin sifar zuciyar yadda ta koma. Allah ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Allah ce zukatan sun bushe sai da suka zama kaman dutse, aw ashaddu qaswa, ko ma sun fi dutse bushewa. Har Allah ya buga mana misalin da zai nuna cewa zukatan Yahudawa ya fi dutse bushewa. Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Domin daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga kogi yana kwararowa ta cikin shi. Dutse ya bude, ruwa na bi ta ciki, wurin ya zama kogi. Akwai duwatsu da yawa wanda suna da wannan. Kaga wannan dutse ne, amma ba busasshen dutse ba. Dutse ne wanda yake da rahama da tausayi a tattare da shi. Sai Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma. Daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga ya tsatsage, ruwa na kukkullowa daga jikin shi. To kaga irin wannan dutsen shi ma ya fi zuciyar Yahudawa. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Daga cikin duwatsu akwai dutsen da saboda tsoron Allah da firgita, Allah ya ce zaka ga ya gangaro daga sama ya faɗo. To kaga irin wannan dutsen ya fi zukatan Yahudawa, domin akwai taushi da tsoron Allah a cikin shi. Amma su zukatansu fa, Allah ya ce zukatan sun fi dutse bushewa. To wanda zuciyar shi ta fi dutse bushewa, ba abin da zai yi, ba zai iya aikatawa ga ɗan adam ba, ga kowace halitta ma. Dan ya kashe mutane ba komai bane a wurin shi, dan ya kashe jarirai ba komai bane a wurin shi, dan ya hana mutane abinci yunwa sai ta kashe su ba komai bane a wurin shi, dan ya yi magani ya zo ya gwada ya gani in an yi amfani da maganin nan za a mutu ko ba za a mutu ba, ya zo ya raba muku ku sha ku mutu, ya gane abin ya yi daidai ko bai yi ba, duk ba komai bane a wurin shi. Saboda zuciya ce busasshiya, ƙasasshiya, wadda babu rahama ko kaɗan, babu tausayi a cikinta. Don ku kama yaƙi ya zo ya kawo muku makamai irin wadda kuke buƙata, ku shekara goma kuna kashe kanku, wannan ba komai bane a wurin shi. Saboda bai da zuciyar da za ta tausaya ta nuna wannan ɗan adam ake kashewa, rai ake kashewa, bari in dakatar da kaza. Duk abin da ba ka zato, to zai iya yi, saboda zuciyar ta fi dutse bushewa. Me ya sa zuciyar ta fi dutse bushewa? Saboda suna warware alkawarin Allah, Allah ya tsire musu albarka ya busar da zuciyarsu. Shi ya sa hatta su a karan kansu ba sa tausayin junansu. Za su iya kashe ‘yan uwansu saboda wata maslaha da suke so su cimma. Za su kashe ‘yan uwansu saboda maslaharsu. Da ta zuciyarsu gaba ɗaya a lalata take, a bushe take, ba wani abu da za ka iya yi, ba Yahudu ya ji tausayinka. Ba abin da za ka kai a matakin rayuwa ya tausaya ma saboda wannan halin da ka shiga. Sai dai kawai saboda wata maslaha ta shi. In ka ga ya zo ya kawo ma wani taimako, akwai abin da yake nufi. In ya kawo ma agaji, akwai abin da yake nufi. Ba abin da zai yi wai dan bai tausayin ɗan adam, ko wani ƙungiyar tausayin ɗan adam, ko jin ƙan bil adama, babu ita. Ko ƙungiyar kare ƙananan ‘yancin ƙananan yara, ko ƙungiyar kare ‘yancin mata. Wayannan ƙungiyoyin galibi yanzu abin da ya bayyana a duniya kowa ya gani, galibin wayannan ƙungiyoyin da wayanda suke da alaƙa da ire-iren wayannan ƙungiyoyin suna da alaƙa da wayannan files din da aka bude yanzu a duniya, da an gani a fili ƙarara masu rajin kare ‘yancin ƙananan yara da kare ‘yancin mata. Ga kuma abin da suke yi ma ƙananan yara, ga kuma abin da suke yi ma mata. Kowa ya gani a duniya, kuma su ne masu wannan ƙungiyoyin, su ne masu galibi. Duk wani da ya shahara a irin wannan ƙungiyoyin a duniya, za ka samu a cikin file ɗin nan akwai sunan shi. Ashe ‘yancin da suke nema shi ne a raba ‘ya’ya da iyayensu, a ce suna da damar su yi abin da suka ga dama, ba isa a takura musu ba. A raba mata da mazajensu, a nuna suna da yanci su ma su yi abin da suka ga dama. Daga duk wanda suka kira suka je za su yi abin da za su yi, ba wanda ya isa ya hana, ba wanda ya isa ya ce don me. A ba su yanci ne don su kai zuwa ga waɗannan ƙananan yaran. A ba su yanci don su kai zuwa ga waɗannan matan ne, shi ne kawai manufar wadda ta bayyana. Wannan fayil ɗin da aka buɗe, a cikin fayil ɗin kashi goma cikin ɗari aka buɗe kawai, kashi goma a cikin ɗari. Kashi casa'in har yanzu bai buɗe ba, ba zai buɗe ba kuma, saboda miyagun abubuwan da suke ciki. Shi karan kanshi yana magana sun kama yarinya ɗan ƙarama sun tafi da ita, sun je sun yi mata fyaɗe su da abokanshi da yawa a ciki. Ta mutu kuma suka je suka yanka ta, suka daddatsa naman, suka tafi suka hau jirgin ruwa, aka turo hantar yarinyar aka gasa aka ci hantar, aka yi abinci da ita. To wayannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya ƙe ƙasar da zukatansu. Da haka ba a sa ran alkhairi a tattare da su. Da haka Allah ya faɗi sababin abin da suka yi da kuma uƙubar da ya mutu. Fa bima naqdhihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya. Da haka gwargwadon yadda mutum yake warware alƙawura na Allah ko alƙawura na mutane, gwargwadon yadda Allah yake la'antar shi, gwargwadon yadda Allah yake busar da zuciyar shi ko a cikin wannan al'ummar yake. Da haka mummunan laifi ne, mummunar ɗabi'a ce wanda idan mutum yana aikata ta, to yana jefa kanshi zuwa ga faɗawa fushin Allah da kuma lalata zuciyar shi gaba ɗaya. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya kira su da cewa bal aktharuhum la yu'minun, saboda wannan mummunar ɗabi'a. Idan Allah ya la'anci mutum kuma azaba ta rinƙa bin shi kenan a duniya, bai taɓa zama lafiya a duniya, bai hutawa. Shi yasa Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al 'adab. Allah ya riga ya shelanta, ya yi alƙawari har zuwa ranar tashin al-qiyama Allah zai ci gaba da turo waɗanda za su rinka ɗanɗana musu mummunar azaba. Shi yasa a duniya ba a taɓa zama lafiya, Yahudawa ba sa taɓa zama lafiya. Sai Allah ya samar da wani wanda zai rinka azabtar da su, ko da imani ko da kafirci. Duk abin da su Buktanasar suka yi ma Yahudawa a tarihin baya, haka Hitler ya zo ya ɗora a kai da sauran mutane, haka duk ƙarni bayan ƙarni sai ka samu wanda Allah zai sallaɗa shi a kansu ya rinƙa azabtar da su, yana wahalar da su. In sun ɗan samu wani hutu na ɗan lokaci, to za a sake mai da su wannan azaba. Shi ne la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'ul 'adab, su'ul 'adab. Har zuwa ranar alkiyama haka Allah zai rinka tayar da wanda zai rinka ɗanɗana musu mummunar azaba. Ba su taɓa zama lafiya ba, ba su taɓa samun kwanciyar hankali ba, saboda warware alƙawarin Allah da kuma kafirce ma abinda suka sani a ilmance cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
نعم الله من أوقات سركية تجا بدا بياني أكن سودي يهوداوا دمياغون أيوكن دسكي أيوة تروا. ولما جاءهم رسول من عند الله, lokacin da manzo yazo musu daga wurin Allah shi wannan manzon da yazo musu shi kanshi musaddiqul lima ma'ahu shi ma yana gaskata abin da yake tare da su na littafi bai zo musu da wani abu sabanin abin da suka sani ba amma duk da haka nabada fariqun min alladhina utul kitab sai wasu tawaga daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi suka yi watsi da kitab Allah suka watsar da littafin Allah din wara'a zuhurihim suka watsar da shi can bayan bayansu ma'ana suka bashi baya inda ma suka fuskanta daban inda suka wurgar da littafin Allah daban Allah ya ce ka annahum la ya'lamuna kai ka ce jahilai ne ba su san komai ba haka suka koma wannan ƙari ne akan miyagun ayyukansu shine kafirce ma manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu a waccan ayar da ta gabata an ce walamma za'ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu a wannan ayar kuma aka ce walamma za'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu a nan ana nufin manzo da ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzon ya zo musu ne musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su me ake nufi da gaskata abin da yake tare da su a can dai littafi mun ji shine hukunce-hukuncen sun yi daidai babu cin karo da juna sannan abin da aka faɗa a nan shine aka faɗa a can bayanin da aka yi a can na sifar manzon Allah shine ya bayyana a nan kenan littafi ya zama musaddiqul lima ma'ahum to amma manzo da aka tefa an aiko musu da manzo ya zama musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wasu malamai suka ce manzo ne wanda ya zo ya gaskata abin da su ma suka gaskata me suka gaskata sun gaskata annabtar annabi Musa alaihi salam sun gaskata wahayin at-taura to shi ma wannan manzon da ya zo da manzon Allah ya zo ya tabbatar musu yayi imani da annabi Musa ya tabbatar musu yayi imani da at-taura bai ƙaryata manzancin annabi Musa ba da haka ya zama musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da suke tare da shi na imani da annabi Musa da kuma imani da at-taura waɗansu malamai suka ce a'a mujarradun zuwan manzon Allah kanshi shine ma'anar musaddiqul lima ma'ahum me yasa ya zama gaskata abin da yake tare da su saboda a cikin littafin sa an faɗa musu manzo zai zo a zamani iri kaza da iri kaza a gari iri kaza duk an yi musu bayani a littafin to da ya bayyana yanzu me yayi bayyana shi ta zama gaskata abin da yake cikin littafin suka ce shine ma'anar musaddiqul lima ma'ahum amma duka ma'anonin za su ɗauka ya zo ya gaskata abin da suke tare da shi na imani da at-taura da annabi Musa kuma zuwan shi din dama akwai bayanin a at-taura da haka zuwan ya zama ƙara gaskata abin da yake cikin at-taura da haka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musaddiqun ne lima ma'ahum gaskata abin da yake tare da yahudawa ne na at-taura da kuma imani da annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai aka samu waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya ba ma littafi sai suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da littafin Allah me ake nufi da littafin Allah a nan waɗansu malamai suka ce Qur'ani ake nufi ma'ana lokacin da manzo ya zo musu yana gaskata abin da suke tare da shi sai ya zo musu da littafin Allah sai suka ƙi karɓar littafin Allah da ya zo musu da shi suka watsar da shi wara'a zuhurihim suka yi watsi da shi bayan bayansu suka juya ma alƙur'ani baya waɗansu malamai suka ce a'a at-taura ake nufi shine nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wasu daga cikin ahalul kitabi sai suka watsar da littafin Allah, suka watsar da At-Taura. To ya za a ce sun watsar da At-Taura bayan ita suke riƙe da ita? Me yasa aka ce sun watsar da At-Taura? In aka ce na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah, At-Taura ake ne. Suka ce saboda a cikin At-Tauran ne aka ce a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka ƙi imani da manzon Allah sun riƙe At-Taura ko sun watsar da At-Taura? Sun watsar da At-Taura. Don haka na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, At-Taura ake nufi. Sannan suka ce in ba At-Taura ake nufi ba, ai ba za a ce sun watsar da littafin Allah ba. Me yasa? Saboda in mutum ba yana riƙe da abu ba, ba za a ce ya watsar da shi ba. Dama sun karɓi Ƙur'ani ne? Ba su karɓi Ƙur'ani ba, balle a ce sun karɓa sun watsar da shi, a ce na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah. Dama asali ba su karɓa ba. Me suka karɓa? At-Taura suka karɓa. Don haka na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah, At-Tauran ce suka watsar, ba Ƙur'ani ba. Don asali dama ba su karɓi Al-Ƙur'ani ba. Don haka da wannan suke cewa fassara shi da cewa kitaballahi wara'a zuhurihim, At-Taura ake nufi, shi ya fi zama daidai fiye da cewa a fassara shi da Al-Ƙur'ani. Domin dama ba su karɓi Ƙur'anin ba, balle a ce sun karɓa sun watsar. Dama ba su yi imani da shi ba kwata-kwata. Don haka Allah ya ce su ɗin da aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah. Wanne zai fi zama abin zargi ga Yahudawa? Watsar da Al-Qur'ani ko watsar da At-Taura? Wanne ne zai fi zama musu abin zargi? Watsar da At-Taura. Saboda ita suke da'awar sun yi imani da shi, ita suke da'awar sun yadda da manzon da ya zo da ita. To in sun watsar da ita sun fi zama abin zargi fiye da wannan wanda sun ƙi ma yadda da cewa shi annabi ne. Sun ƙi yadda da abin da ya zo da shi cewa littafin Allah ne. Bana ga abin da kuka yadda da shi littafin Allah ne, wahayi ne ga annabin Allah, annabin Musa. Amma duk da haka kuka watsar da shi, kuka ƙi karɓan abin da yake ciki na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan mummunan aiki ne kuka aikata. Shine na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. A nan waɗansu malamai suka ce na baza fariqun minal ladina utul kitab. Alladina utul kitaba ɗin nan suwa ake nufi? Ana nufin duka Yahudawa ko ana nufin malaman Yahudawa? Waɗansu malamai suka ce ana nufin duka Yahudawa. An kira su da alladina utul kitaba ne, kamar yadda za ka kalli wannan al'ummar ka ce al'ummar Al-Qur'ani. To haka kuma alladina utul kitaba ne a umuminsu gaba ɗaya, kowa ya shiga. Waɗansu malamai suka ce a'a, ayar tana magana ne akan masu ilimi daga cikinsu. Su ne na baza fariqun minal ladina utul kitaba, ma'ana wanda Allah ya ba su ilimin littafin At-Taura sai suka watsar da littafin Allah ɗin wara'a zuhurihim. Dalilin da yasa suka ɗauki cewa ana nufin masu ilimi, suka ce saboda a ƙarshen aya Allah ya ce ka annahum la ya'lamun, kai ka ce ba su sani ba. Ma'ana suna sane, suna da ilimi, amma kuma suka watsar da littafin Allah. Kenan ayar tana magana akan malamansu ne waɗanda suka ƙi karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Shine ma'anar ka annahum la ya'lamun, cewa da Allah ya yi a ƙarshen ayar ka annahum la ya'lamun, ishara ce zuwa ga cewa wannan duk kafircin da warware alƙawarin da ƙin karɓan manzon Allah a matsayin manzo suna yi da sani ne, ba da jahilci ba, kamar yadda ayoyin da suka gabata a baya suka yi ta tabbatarwa cewa sun watsar da wannan abin, suna sane, suke aje littafin Allah su bi son zuciyarsu, su yi abin da suke so. Da haka a nan cewa ta annahum la ya'lamun, wasu malamai suka fassara shi da cewa annahum la ya'lamuna annahu kitabullah, kai ka ce ba su san wannan littafin Allah bane, suka yi watsi da shi kaman ba wani abu suka watsar ba, kaman ba su da ilimin cewa wannan littafin Allah ne bai kamata a watsar da shi a juya mai baya ba. Shine ma'anar ka annahum la ya'lamu. Shi yasa aka rawaito daga al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, yace abinda ake nufi da wannan nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, shine yace adrazuhu, sun dauki wannan littafin na at-taura, sun dauke shi sannan sun saka shi fil hariri wal jibal, an yi mai ado, an yi mai kawa zakatar alhariri da jibaji, an yi mai me ake cewa gafaka ta alhariri da jibaji, an sa an yi mai kwalliya, duk abin da yake bukata na kwalliya an yi mai a matsayin shi na littafin Allah. Wa halawhu bizahabi wal fidda, sun yi mai ado da kwalliya da zinari da azurfa. Akwai wuraren kalekalen da za a yi da zinari, wani a yi da azurfa, saboda wannan littafin Allah ne, duk sun yi mai wannan abin. Amma matsalar walam yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, amma sun ƙi su halalta halal ɗin shi su haramta haram ɗin shi, abin da ya zo na halal da haram ba za su yi ba, amma za su zauna su tsawata littafin a gyara shi a yi mai kwalliya, a yi mai ajo, a yi mai wurin ajewa na musamman. Za ka ga wani ya yi gilas, ya yi komai, an samo ƙur'ani an aje, an je an nemo ƙur'ani mai kyau na kwalliya an yi ajo da shi a falo, amma ba a karantawa, amma ba a neman hukuncen da Allah da suke ciki a yi aiki da shi. Ya ce to haka Yahudawa suka yi ma at-taura, suka tsawata ta, suka mata ado da zinari da azurfa, amma kuma ba sa halatta haram ɗinta, ba sa halatta halal ɗinta, ba kuma sa haramta haram ɗin da yake ciki. Sai ce fa zalika nabdhuhum kitaballahi wara'a zuhurihim, wannan shine ake nufi da nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, wai littafin yana nan a hannu ba wai wurgar da shi aka yi ba, yana nan a riƙe a rubuce, wani ma zai haddace shi ya riƙe ya rubuta ya karanta ya yi satu a ce ya rubuta ƙur'ani kaza, amma sai ya ga dama yake sallah, yana zaune ma yana aikin rubutun ƙur'anin, za a kira sallah a yi a gama a tashi, bai samu lokacin da zai je ya salla ba, yana ado yana gyara ƙur'ani shi. To shine irin abin da Yahudawa suka yi ma at-taura, sun ƙawata littafin amma kuma ba sa aiki da abin da yake cikin littafin. Da haka Allah ya sifanta su da cewa nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, kai ka ce ba su san komai na cewa wannan littafin saƙon Allah ba ne, da haka suka watsar da shi ba sa aiki da shi. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gargaɗi a kan kada mu kuskura mu yi koyi da irin wannan aikin na Yahudawa. Allah ya faɗa mana irin kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai dangane da al'ummar shi. Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, manzo yana cewa ya ubangiji na al'umma ta sun kaurace ma wannan al-qur'ani, sun kaurace mishi. Me ake nufi da kaurace ma al-qur'ani? الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسكن الفوائد يعني سوى طور سيمة القرآن نوء إيني دبن دبن زي إيه يواكا قل لك وانن طور سيمة كفادة وتا دقم وانن سننش طور سيمة القرآن دقت كل نوء إن طور سيمة القرآن يتي أطي هجر سمائه والإيمان به طور سيمة سورارا القرآن da kuma yin imani da Al-Qur'ani. ba ka so ka saurari abin da yake cikin Qur'anin ballantana ya maka tasiri ballantana ma har kai imani da shi shine kamar abin da kafirai suke cewa da Allah yake ba mu labarin wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kafirai suna yi majunan su wasiya da ta kada ku yadda ku saurari wannan alqur'ani kada ku saurara saboda sun san irin tasirin da alqur'ani yake da shi to wannan shine hajaru sima'ihi kaura sima sauraron alqur'anin kamar yanda wani shi yayi imani da shi din ma amma watakila sai wata da watanni bai zauna ya saurari karatun alqur'ani ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana zama ya sai a karanta mai alqur'ani yaji hadisin Abdullah ibn Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mai iqra alayya alqur'an karanta min alqur'ani ya ce ya rasulullah a aqra'u alayka wa alayka unzil kai da aka saukan min qur'anin kuma kai zan karanta min qur'ani manzon Allah ya ce karanta min ina so in ji shi daga wani yadda karanta shi ibada ne jin shi ma ka saurari qur'ani shi ma wata ibada ce yace sai na karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul nisa ina karantawa har sai da nazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai na ji manzon Allah yace hasbuk manzon Allah yace ya isa haka yace sai na daga kai sai na ga manzon Allah idan shi na hawaye yana zubar da hawaye yana kuka saboda ya ji alqur'ani to kaurace ma sauraron alqur'ani yana daga cikin wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yana daga cikin nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri sannan kauracewa ta biyu yace hajarul amalu bihi kaurace ma aiki da qur'anin wa in qara'ahu wa amana bihi koda mutun ya karanta qur'anin yayi imani da shi amma ya zama ya kaurace ma aiki da qur'anin to shi ma yana cikin wannan nau'in na kaurace ma alqur'ani sannan na uku hajaru tahkimihi wa tahakumu ilai kaurace ma sanya alqur'anin ya zama shine alqali da zai rinka hukunci a tsakanin mutane to shi ma wannan nau'i ne na kaurace ma alqur'ani ya zama an kawo wani abu daban shine za a rinka ma mutane hukunci da shi ba qur'ani ba to wannan yana cikin nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamu sannan na hudu yace akwai hajru tadabburihi wa tafahhumi ma'ani kaurace ma tadabburin alqur'anin ka zauna ka dauki aya ka rinka nazari ka ga wannan ayar wai me Allah yake nufi da ita me a cikin wannan ayar menene ma'anarta me take nufi me fassararta ya zan yi in gane ma'anarta to shi ma idan baka yi ma'ayoyin qur'ani wannan to kana cikin masu kaurace ma alqur'ani shine kauracewa ta hudu kauracewa ta biyar yace shine hajarul istishfa'u bihi kaurace ma neman magani da alqur'ani magungunan matsalolin zuciyarka ya zama ba da qur'ani kake neman warakar su ba kana neman waraka sai ta wata hanya daban akwai wanda in ya ji damuwa sai ya ji kida hankalin shi zai kwanta akwai wanda in ya ji damuwa sai ya yi shaye-shaye hankalin shi zai kwanta akwai wanda kowa da irin yadda yake ya kaurace ma alqur'ani ya zama qur'ani ba shi ne yake warkar mai da matsalolin zuciyar shi ba to wannan shi ma yana cikin kaurace ma alqur'ani haka ibnu al-qayyim ya ce kullu zalika dakhilun fi qawlihi ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura duka waɗannan nau'o'in sun shiga ƙarƙashin wannan tsarar da manzon Allah ya kai ma Allah cewa mutane sun kaurace ma alqur'ani da kan kana ɗaya daga cikin waɗannan kana cikin waɗanda za a tuhuma da ƙaurace ma alƙur'ani a wannan rayuwar ta duniya, kuma kayi kamancece niya da waɗancan mutanen da Allah ya zarga na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Daka wannan shine abinda wannan ayar ta kunsa na zargi mai tsanani dangane da watsar da littafin Allah da kama wani abu daban wanda ba shi ba. Shi yasa ayar da zata zo a gaba Allah zai yi mana bayanin me suka kama da suka watsar da littafin Allah din, domin dole indai ka aje littafin Allah to dole sai ka kama wani abu. To Allah zai yi mana bayanin me suka kama bayan sun watsar da littafin Allah din a cikin ayar da zata zo a gaba insha Allah ta'ala. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هر ينزل منا ساكي سناتر وادا بقاتا بأموا ساكي سنيا ونن باوان الله وان دا الله يمير رسوا مالا ساني وان دا هو ياسنش أونن majalisin, wanda duk inda yake da duk lokacin da za a yi karatu yana nan a cikin masallaci, haka duk lokacin da za a yi sallah ba za ka ganshi a wani wuri ba, ba a cikin sahun gaba ba. Da haka yana buƙatar addu'o'inmu na wannan yanayi da ya samu kansa a ciki na komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Mai addu'a ayyukan shi na zahiri da muke gani Allah madaukakin sarki ya cika mai sakamakon waɗannan ayyuka, ya haskaka kabarin shi. Waɗanda ba mu sani ba kuma waɗanda yake yi na kuskure, mu roƙi Allah madaukakin sarki ya yafe mishi, ya gafarta mishi da sauran ƴan uwanmu musulmi gaba ɗaya, da Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.